Daga birnin Washington da gundumar Columbia, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60, 25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani, Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma Ninya a birnin Kwanni. Za iya kuma sauraron mu ta Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Baya ga haka, muna nan ko da yaushe a shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Assalamu alaikum masu sauraro. Barkamu da wannan lokaci. Yau Juma'a 28 ga watan Janairun shekara 2019. Amina Bahari Auna ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin mu na yanzu za ku ji cewa Shugaba Muhammadu Buhari ya tabbatarwa 'yan kasan waje cewa za a gudanar da zabe a cikin nutsuwa da adalci.
Banda Ingila watakila ko Germany akwai kasar da aka yi zabe a Afirka da basu ce mutane su fice su tungarin su ba. Wannan abu ai an saba jinsa ba sabon abu bane. Ba mu da wani fargaba, ba mu da wani damuwa. Shugaba Buhari a shirye yake.
Baya ga haka kuma za ku ji cewa jam'iyyar PDP ta dakatar da hidimar kamfen domin nuna adawa da matakin Shugaba Buhari na dakatar da alƙalin alƙalai. Sannan layi abu yake domin ku kira ku bayyana ra'ayinku akan matakin da Shugaba Muhammadu Buhari ya dauka na dakatar da aikin alƙalin alƙalan Najeriya Walter Onogin. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta, sai an saka alamar ƙari wato plus sai a jero lambar. Muna kuma tafi da labaran wasanni daga nan birnin Washington DC. Amma da farko, bari mu ji yadda duniyar ta yi ne.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makeri. Shugaba Amurka Donald Trump ya ce yana ganin kasa da kashi 50 na yuwuwar 'yan majalisar tarayya na kasar da ke kan teburin shawarwari za su cimma yarjejeniyar da za ta samar da kuɗin ginin katanga a kudancin iyakar kasar wanda zai amince da ita. Trump ya faɗa wa jaridan Wall Street Journal a jiya Lahadi cewa akwai mutanen kirki a cikin kwamiti da ke zaman shawarwari daga manyan jam'iyyun kasar guda biyu, amma kuma ya bayyana shakkunsa na amincewa da wani kuɗi na kasa da dala biliyan 5.7 na ginin katanga da yake ta nema a bashi, wanda Trump da ya ƙara da cewa dole da ya yi abin da ya dace. Shugaban ya kuma ce baya tunanin cewa za a amince da baiwa bakin haure da aka shigo da su Amurka ta ɓarauniya hanya tun suna ƙanana da ake kiransu da rimas daman zama 'yan ƙasa. Ya ce makomar waɗannan bakin haure da aka shigo da su Amurka tun suna 'yan yara wani batu ne daban da za a duba shi wani lokaci na daban. Trump ya ce tabbas akwai yiwuwar sake dakatar da wasu ayyukan gwamnati inda bai samu abin da yake bukata domin ginin katangar ba. Ya ce kuma yana iya ayyana mataki na taɓaci na ƙasan baki ɗaya wanda zai ba shi daman samun kuɗin gina katangan ba tare da amincewar 'yan majalisar tarayya ba. Mataki da tabbas 'yan Democrat za su ƙalubalanci a kotu. Yayin da ake ci gaba da zanga-zanga na ƙin jinin shugaban Sudan Umar al-Bashir, shugaban ya kai ziyara a ƙasashen Qatar da Misra, abinda masu fashin baki suka ce yana ƙoƙarin neman goyon baya ta fannin diplomasiyya don ƙarfafa ƙoƙarin gwamnatinsa ne. Da yake jawabi a birnin Al-Kahira, shugaba Umar Bashir ya ce masu zanga-zanga a Sudan suna ƙoƙarin kwaikwayi wato bore da aka yi a ƙasashen Larabawa a shekarar 2011 wanda suka yi sanadiyyar hanɓarar da shugabanni a gabas da tsakiya. Wannan ce ziyara ta biyu da Bashir ya kai a Misra tun lokacin da aka fara zanga-zangar sama da wata ɗaya. Ahmad Suleiman mai bincike ne a cibiyar Custom House. Ya ce Bashir da neman taimako ne don kada mulkinsa ya fita daga hannunsa.
Sudan has been reaching out to Russia at the same time to balance those relationships with the West in case they are deteriorate at any stage.
Salman ya ce Sudan ta yi ta kokarin tuntubar Russia wato kuma a wannan lokaci guda tana kokarin daidaita hulɗarta da kasashen yammacin duniya ko da idan abubuwa sun tabarbare shugaba Bashir ya himmantu wurin karfafa hulɗarsa da kasashen ƙetare kuma yana ci gaba da yin hakan don fuska wato saboda fuskantar karfafa samun goyon bayan gwamnatinsa a wannan lokaci ko kuma wato kada ya rasa bangare ɗaya kenan kada ya rasa goyon bayan da yake samu Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Sudan sun zargi Bashir da amfani da jami'an tsaro wurin kisa da raunata masu zanga-zanga. Amnesty International ta ce an kashe akalla mutane 40 tun lokacin da aka fara zanga-zangar. Sai dai gwamnatin ta ce mutane 29 ne aka kashe. Jami'in bincike na Amnesty a Sudan da ake kiransa Ahmed Al-Zubar ya ce lamarin yana ƙara dagula harkokin siyasa a ƙasar.
You can imagine the scale and the magnitude of the human rights violation at the moment in Sudan. Our expectation this will continue.
Dan irin nauyi da yawa ayyukan take haƙƙin bil'adama a cikin wannan lokaci a Sudan yace muna sa ran za a ci gaba da samun irin haka saboda gwamnati dai ba ta da niyyar sauraren buƙatar masu zanga-zangan ko kuma ta bullo da wata hanya a siyasance da za ta magance wannan rikici da gwamnatin Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madugun 'yan adawa a ƙasar Venezuela wanda kuma ya ayyana kansa a matsayin shugaba na wucin gadi Juan Guaido ya kira a gudanar da wasu zanga-zangan kwanaki biyu a cikin wannan mako.
Baba Yakubu Makeri ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya dai, shugaba Muhammadu Buhari ya tabbatarwa kasashen duniya cewa hukumomin zabe da na tsaro a kasar sun dakile duk abin da zai hana a yi zabe na gaskiya da adalci a zababbukan da za a yi a kasar. Shugaba Buhari ya yi wannan alwashin ne da yake ganawa da tawagar masu sa ido a zaben Najeriya daga tarayyar Turai. Ga rahoton Umar Faruk Musa daga Abuja.
Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ƙara tabbatarwa da ƙasashen duniya baki ɗaya cewa gwamnatin a shirye take ta tabbatar da an yi zaɓe na gaskiya da adalci a Najeriya ganin irin shirye-shiryen da hukumar zaɓe da jami'an tsaro da sauran masu faɗa akan al'amuran zaɓe suka tsara a Najeriya ta yadda maganar maguɗi ba zai ma taso ba a sabon tsarin da za a aiwatar a cikin ƙasar. Shugaba Muhammadu Buhari a lokacin da yake karɓar baƙuncin tawaga daga tarayyar Turai masu sa ido akan sha'anin zaɓe a ƙasar ya ƙara tabbatar musu cewa dukkan matakan da za a ɗauka a yi nasarar zaɓe gwamnatin sa abu da ta sa a gaba kenan kamar da Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnati yake ƙara mu haske a fira da na yi da shi bayan da aka kammala wannan ganawar.
Na farko da zancen tawagar ƙungiyar haɗin kan Turai da ta zo don ta duba wannan zaɓe shugaba Muhammadu Buhari maraba ya mata kuma ya nuna cewa in dai shiri na yin zaɓe ne da ake ganin za a yi shi da gaskiya da adalci shi ya gamsu da shirye-shiryen da hukumar zaɓe ta INEC ta yi. Saboda haka su kwantar da hankalinsu Najeriya a shirye take ta yi zaɓe amintacce wanda ba zai gaza a idan duniya ba. Batu na cewa wanda duk yayi aka kama yana satar ƙuri'a ko barna da wannan tsari na demokradiyya za a hana shi visa ta shiga Amurka da Turai to wannan ai shugaba Buhari suke wa aiki domin shi dama abin da ya sa a gaba kenan abin da yake yaki da shi kenan saboda haka duk wanda yace yana so ya taimaka wa shugaba Buhari yaki da satar ƙuri'a ko barna ga zabe to ana masa maraba kuma mun ji dadin wannan goyen bayan nasu
amma bayanan da ke takaitowa daga sassa daban-daban na kasar nan ana ta zargin juna tsakanin jami'an siyasa cewa kowace kokari take ta yi maguɗin zabe da kawo hatsaniya ko kuma rigingimu na zabe domin neman biyan bukata ko ta halin kaka idan aka auna wannan maganganun biyu wanne tsari ko wace hanya za a bi a gamsar da sauran jam'iyyu cewa kamar da shugaba Buhari yake ta nanata da gaskiya ake za a yi zaɓe na gaskiya da adalci su ma su yarda cewa hakan za a yi.
Ai in kana magana kan wannan kalamai da suke faduwa ce suke gani ga dangantaka na fosu saboda haka suke son su yi
wato tabarmar kunya a nade ta da hauka, amma ba dan haka ba ai wato shi wannan tsari na wato card reader da aka kawo wanda computer ta shiga harkar zabe, to ai idan ba shi ma aka yi amfani da shi ba a 2015 ai Buhari da ba zai ci zabe ba, tunda sau uku da a baya yana gwadawa da tsarin da ake da shi a kasa. Ai zama ake yi a headquarter, a rubuta, a cika form, a bawo ƙuri'a yadda rai yake so gwamnati ta raba ta ce ta dauki kaza kai kuma an baka kaza, in baka gamsu ba je ka kotu. Wannan sabon tsari na hukumar zabe shi yasa 2015 shugaba ya ci, kuma shi yasa ya ce to wannan zabe da za a yi 2019 sassan Najeriya ma da ba amfani da wannan kati ba, jihohin kudu maso kudu, jihohin kudu maso gabas, sai an yi dole an yi amfani da wannan kati. Saboda haka satar ƙuri'a a lokacin ta ya wuce. To akwai inda America aka yi zabe, in banda Ingila watakila ko Germany, akwai kasar da aka yi zabe a Afirka da basu ce mutane su fice su tafi garin su ba. Wannan abu ai an saba jinsa ba sabon abu bane. Ba mu da wani fargaba, ba mu da wani damuwa. Shugaba Buhari a shirye yake. Duk wani da yake ganin zai iya tada wata fitina shugaba Buhari ya shirya masa.
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a ganawa ta da shi a Abuja. Umar Faruk Musa mur Amurka a Abuja, Najeriya.
In talaka ka bar kuka a ƙuri'ar ka yancinka, in ka rike makamanka ita za ta cece ka. Talaka ka bar kuka.
A gaida Umar Faruk Musa. To kuma babbar jam'iyyar adawar gwamnati ta PDP ta dakatar da duk wani abu da ya shafi kamfen ɗinta na tsawon sa'o'i 72 don nuna fushin dakatar da alƙalin alƙalai Walter Onogan. Wakilin muryar Amurka Sale Shehu Ashaka ya turo mana da ƙarin bayani.
A Litinin dinnan ne dakatar da kamfe ɗin babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP na ɗan takararta Atiku Abubakar na tsawon sa'a 72 ke cika don nuna rashin amincewa da dakatar da Chief Jojin Najeriya Walter Onogi. Shugaban jam'iyyar Uche Secondis a sanarwa ya zayyana dakatar da Onogin da cewa karan tsaye ne ga demokradiyya da ba za a amince da shi ba. Secondis ya nuna kazalika jam'iyyar ta ɗau wannan mataki ne don ta yi 'yan Najeriya jajen abin da ya faru da neman shiga yanayin mulkin kama karya.
I expected to come and debate the president. The president has been in office for 3.5 years to 4 years now. And he is not here to defend his record. And so whom am I going to...
Nan ma ɗan takarar PDP ne Atiku Abubakar ke nuna damuwar yadda ya katsa ziyararsa Amurka ya dawo Najeriya don muhawara da shugaba Buhari kan mulkinsa na tsawon shekara 3-4, amma bai halatta ba, don haka ya ce gwamnatin na ɓoye haƙiƙanin lamura. Ministan Labarun Najeriya Lai Muhammad ya yi watsi da matakin na PDP, yana mai cewa hakan ya nuna mara wa almundu hana baya ne.
That their fortunes have dwindled badly ahead of the polls. The desperate opposition is orchestrating widespread violence with a view to truncating the elections.
Hakanan Laya Muhammad ya zargi 'yan adawar da neman kawo cikas ga ɗorewar demokradiyya. A daidai lokacin da ake wannan takaddama, kotun ɗa'ar ma'aikata ta sanar da dakatar da ci gaba da shari'ar Onogin har sai wani lokaci. Za a ci gaba da sharhi kan wannan mataki wa imma ya nuna muradin kawar da Onogin ne dama kawai, ko kuwa akwai shirin tuhumarsa kan ka'ida. Sale Shehu Ashaka, muryar Amurka, Abuja, Najeriya.
Sale Shehu Ashaka kenan. To kafin mu bude layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku akan matakin da shugaba Buhari ya dauka na dakatar da alƙalin alƙalai daga aikinsa, ku shakata da wannan waƙar tarbiyya.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe 3:46. Kiranmu na farko ya fito daga Niger. Wa muke da shi daga Niger?
To kuna tare da Abdu Kasko daga unguwar Wadatawa, Jamhuriyar Niger.
To
ra'ayina da zan bada bisa ga wannan mataki da gwamnatin Najeriya ta doka na dakatar da wannan shugaba alƙalla na ƙasa. To abinda dai zamu ci lalle mu wannan mu yaba mun gode kuma babban alheri ne. Amma mu abinda muke kira ga 'yan ƙasar Najeriya gaba ɗaya, da Allah ko da yaushe dai ya zama tocin kiya ɗaya madarmin da ɗaya, kuma da Allah da Annabi su so junansu, saboda wannan mataki da Buhari ya ɗauka mataki ne mai muhimmanci. Amma muna so cikin dokar ƙasa duk wanda ya saki dokar ƙasa ya ci amana talakawa a yi mai hukunci irin yadda ya kamata. Mu abinda muke kira da 'yan Najeriya dukkan nan dai da za a yi, don Allah da Annabi su so junansu su haɗa kanunsu. Allah ke zaɓo muna mutum na gari wanda ke iya haɗa kanun 'yan siyasa duka da magoya bayansu duka, kuma muna jinjina ma.
To mun gode Malam Abdu daga Niger. Yanzu kuma bari mu je jihar Plateau. Wa muke da shi daga Plateau? To muna jin ka.
A gaskiya matakin da shi da kanka sa ya dauka kan babban alkali na Najeriya, mu wadda su da mu da shi, domin mu muna gan kamar shi wannan yana alhaka da siyasa ne kawai, amma ba wai gaskiya ne ya yi cewa ya sauke shi daga makamin shi a kan gaskiya ne ba. Don ma ya yi kuskuri ne ko kuma laifi ne, me ya sa tun a wancan lokaci ba a tuntuɓe shi da a faɗa mishi cewa ga kuskurin da ya yi ko kuma ga laifin da ya yi ba? To in ma zai gyara ne ko kuma cin hanci da rashawa a Najeriya, me ya sa wancan lokaci shi Ibrahim Magu ya sa aka ce ya yi kuskuri, me ya sa ba cire shi ba? Ra'ayina kenan.
To mun gode ƙwarai da gaske. Yanzu kuma bari mu je jihar Kaduna. Wa muke da shi daga Kaduna?
To Hajiya, barka da lasariya.
Barkanmu.
Sunana Murtala, kenan ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To sunana Murtala.
To Hajiya, mutane suna ba mu mamaki. Na farko ko shugaban ƙasar nan tsirran da aka rantsar da shi ya ce shi na kowa ne, shi ba na kowa ba ne. Mun ga yadda fa ya kira sakataren gwamnatin tarayyar shi, mun ga yadda manya-manyan mutanen nan wanda a cikin su ya tsoro an riga an hukunta su, kuma in dai da gaskiya ana yin shi dai da rashawa. Ai in abin da ya fi wannan cibiyoyin maye laifi ya kamata shi ma ya mai hukunci. Sannan idan kika duba manya-manyan kasashe kamar Amerika, yadda wasu suke ganin kamar gwamnatin Trump tana a wani abubuwa da bai dace ba, ni ya burge ni. Saboda duk mutumin da ya cire ya ga yana da matsala ne a gwamnatin shi. Don shi ma Najeriya ai shugaban ƙasa ga wanda yake da matsala ne a doka, kundin tsarin mulki da harkar rashawa. To muna goyon bayan shi ci gaba da aiki, insha Allah muna goyon bayan duk wanda zai da gaskiya kauda jajin.
Mun gode Malam Murtala. Yanzu kuma bari mu je jihar Niger. Wa muke da shi daga Niger?
Ibrahim ne wanke hula a garin Maigode a Kimba.
To sannu Malam Ibrahim, muna jin ka.
To madalla, ni dai ra'ayina a yau gaskiya mun ji daɗi game da ainihin wannan matakin da Buhari ya ɗauka na game da dakatar da wannan alƙalin. Dan dama tun farkon hawan mulkin Buhari ya faɗa da cewa wannan alƙali suke kawo mai zagon ƙasa a gwamnatin shi, kuma insha Allah hukunci ba su gani ba sai Allah ya kai shi mulki na biyu. Kuma duk wanda ka ji baya jin daɗi a kan hakan wannan matakin da ya ɗauka, to ya taɓa duke ƙasa ne, ya sace duke mu talakawa ne. Alhamdulillah, kuma muna jin daɗi game da wannan matakin ya ɗauka. Saboda haka ya ra'ayinmu kenan akan wannan al'amarin da Buhari ya ɗauka.
Mun gode Malam Ibrahim. Yanzu kuma bari mu leƙa jihar Nasarawa. Wa muke da shi daga Nasarawa?
Captain Sule jinjirin zaɓe na garin Lamunga.
To sannu Captain.
Karamar hukumar Nasara, yawa.
Muna sauraron ka.
Ba shakka abinda shugaban ƙasa matakin da ya ɗauka ya yi mana daidai domin tun da ya zo mana da wannan tsari na cewa ya zo don ya yi yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma gyara tattalin arziki, domin wannan abun da ya ɗauka ya daidai duk wanda ka ga yake faɗa da irin wannan abun, to shi ma irin wannan alƙalin alƙalin ɗin ne. Domin shi alƙalin alƙalin da kansa ya ce ya yi kuskure ba ya mutu da abun da ya faru da shi ba, amma wasu abun mamaki ga 'yan Najeriya da yake ba zuzu ba ƙasan ne gyaran ƙasan na zuciyarsu ba sun fito kuma suna faɗa da irin wannan abun. Akan taimaka abun da zan ce kenan.
Mun gode sosai Malam Sule. Yanzu kuma bari mu je Delta, waya na shigo mana daga Delta, wa muke da shi daga Delta?
Ni ne Alhaji Ismail bin Yahaya, dandalin siyasa.
To sannu Alhaji Ismail, muna jin ka.
To ni dama abinda nake so in fara kan cewa abinda shi shugaban ƙasar namu Muhammadu Buhari abinda ya yi a kan mai shari'ar nan daidai ne abinda ya yi, saboda duk wanda bai goyi bayan haka ɗin ba to yana da wani abu a ƙasa. Saboda abin da ya yi daidai ne, ba wanda ya fi ƙarfin doka. In dai doka tana aiki a kan talaka, ya kamata a kan manyan mata ya yi. To irin wannan mutum yanzu idan aka bar shi gabanta ya za ta yi? To yana ga zuwan waɗannan 'yan adawa da suke wani furta wasu kalaman nasu, gaskiya su daina, gaskiya ba yi da amfani. Ta ma fahimta ba su da gaskiya ne, mu ni a guna kan ba su da gaskiya.
To mun gode.
Allah ya ba mu sa'a.
Mun gode ƙwarai da gaske Malam Ibrahim. Kada ku manta, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu yanzu yana cewa ƙarfe 3:48. Yanzu kuma bari mu sake zuwa jihar Niger. Kwa muke da shi daga Niger?
Nana Dauda Kabodi Sawaba.
To sannu Malam Dauda.
Niger. Don Allah madan ku ya guri, ni ra'ayina daban ne. Saboda na je Côte d'Ivoire shekara takwas suka wuce. Na haɗu da wasu 'yan yuri a can Côte d'Ivoire ɗin, mun kuma na daga Najeriya ne. To tun dawowa na daga can har yanzu mu sake haɗe haɗe da su ba.
To.
Daga can kuma muna sauraron sai sosai daga can da ni da gaba ɗaya.
To
na san yanzu suna jina.
To mun gode.
Ni ne masu ban gaisuwa saboda Allah ya gori.
Muna magana ne akan ra'ayin masu sauraro na matakin da shugaba Buhari ya dauka. Amma dai mun gode Malam Dauda da wayan shi ne muka kawo ƙarshen daukan wayoyin naku. Muna godiya ƙwarai da gaske. Sai wani lokaci idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Labaran wasanni.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a sabon shiri na labaran wasanni wanda yau zai fara ne a jamhuriyar Niger, inda a can ne hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya to FIFA da yake hukuncin hanawa wani alƙalin wasa mai suna Ibrahim Shaibu taɓa ƙwallo har na tsawon rayuwar shi, bayan da ta same shi da laifin karɓar cin hanci da rashawa, sannan kuma ta yanke masa tara na euro 177,000 ko kuma dala Amurka kamar 200,000. Kwamitin ladabtar ranar hukumar FIFA ne ya ba da sanarwa a ranar Alhamis cewa sun samu shi wannan alƙalin wasan mai shekaru 52 da haihuwa Ibrahim Shaibu da laifi na karɓar cin hanci da rashawa, kuma ko da yake kwamitin bai fito ɓalo-ɓalo ya cika laifinsa ba. Sannan abu ne shi Shaibu shi ne alƙalancin wata wasa da aka yi ta neman shiga gasar cin ƙwallon ƙafar duniya ta shekarar 2010 tsakanin Afirka ta Kudu da ƙasar Guatemala, inda ya baiwa 'yan Afirka ta Kudu ɗin sa ƙwallon daga kai sai gola, wato penalty har guda uku, wanda ya ba su damar cin wannan ƙwallo da ci 5-0 akan Guatemala. To hali yanzu kuma mun samu labarin cewa kocin kungiyar kwallon kafa ta Katsina United wato Abdullahi Bifo ya samu yancin kansa bayan da aka sace shi a farkon watan nan na Janairu da muke cikin ran 7 ga watan nan. Hukumar yan sanda a Katsina ce ta bada sanarwa cewa lalle shi Bifo din da wasu mutane uku da aka sace su tare sun samu yancin kansu wanda suka sace su sun nemi diya na naira miliyan 15 to amma ba a san ko nawa aka biya su ba amma dai an ce an ba su wata diya din wata ba a fayyace ba kafin a sako su. Bari mu taya wasu alkalai na kasar Ghana 20 murnar samun wato bajin suna hukumar kwallon kafa ta duniya ta FIFA wanda zai ba su damar su yi alkalancin wasannin da za a yi a wannan kakar wasanni ta shekarar 2019 da kuma 2020. Sai dai wannan 20 din ba su kai yawan alkalai 22 da suka samu irin wannan baji na FIFA ba a kakar wasanni da ta gabata wanda aka bayar wannan baji din su hada da alkalai maza 12 da kuma mata guda 8. A gashe Novak Djokovic ya ce ba abin da yake karfafa masa zuciya neman nasara kamar kokarin da yake na ganin cewa yayi abin tarihi kamar yadda Roger Federer yayi na samun cin wasanni guda 20 manya-manya na gasar tennis da aka yi a duniya. Shi wannan dan kasar Serbia dan shekaru 31 yayi wannan magana ne jim kadan bayan nasarar da ya samu jiya a wasan da yi da Rafael Nadal wanda ya sa shi yanzu Novak Djokovic din ya zama dan kwallon tennis na farko na duniya. Ya samu nasarar ci 6-3, 6-2 da 6-3 akan shi Rafael Nadal din ne a wasan da suka yi jiya na neman cin gasar kofin Australian Open wanda aka yi na ƙarshe wannan da ita ce nasara ta uku biye da juna da shi Novak Djokovic ya samu bayan da ya lashe wasannin Wimbledon da kuma na Amurka a shekarar da ta gabata ta 2018. Jama'a sai wata Litinin, Allah ya kai mu a huta lafiya.
Masu sauraro, muna wallafa tambayoyi a shafukanmu na sada zumunta inda za mu buƙaci ku garzaya ku je ku kaɗa ƙuri'unku a shafinmu na voahausa.com da shafinmu na Facebook a zaɓen jin ra'ayin jama'a da muka fara ba ku dama ku bayyana ra'ayinku. Tambayarmu ta yau ita ce, Atiku da Buhari masu shekaru fiye da 70 da haihuwa sun yi tsufan da bai kamata su yi takarar zama shugaban ƙasa ba? Kada a bar ku a baya. Muna godiya da irin gudunmuwar da kuke bayarwa. To yanzu kuma sai labarai a takaice.
China ta yanke wani shahararren lauyan kare haƙƙin bil'adama da ake kira Wang Quanzhong hukuncin zama gidan yari wato shekaru 4.5 akan laifi da aka same shi ko kuma na rashin mutunta ikon ƙasar. Kotun ta ce wato da take garin Tianjin a arewa maso gabashin kasar ta faɗa a wata sanarwar ta yanar gizo a yau Litinin cewa an yanke wa wani hukunci ne kuma an dakatar da shi shiga harkokin siyasa tsawon shekaru 5 a matsayin hukunci na 2. Wanda shine lauyan mai kare masu rajin siyasa da kuma waɗanda ake musguna musu da waɗanda suke bin wata ƙungiyar addini yana cikin sama da mutane 200 da aka kama a wani sabami da aka kai akan lauyoyin kare haƙƙin bil'adama da kuma masu fafutuka a shekarar 2015.
Sashen Hausa na muryar Amurka na sadar da ta'aziyya ga ɗaya daga cikin manyan masu sauraron mu Alhaji Umaru Garkuwa, mai canjin kudaden kasashen waje a Abuja, a bisa rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Amina, wacce Allah ya wacikawa a ranar Laraba a Yola. Allah ya ji kanta ya rahamshe ta, kuma Allah ya bada hakurin jurewa wannan babban rashi. Da haka muka kawo karshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Da misali karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatarwa, da Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin bakin ɗayansa, da injiniyan mu na yau David Magnus, Amina Buhari Auna ke cewa a kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.